السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا سابيا الجمعة شاتنا قولك شاديوة ذو الحجة إجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابي شكرا جبولا يا جماعة يولود أربعين بقي ودى تداتد biyar ga watan shida watan Yuni kalandar albashi shekara 2026. Na jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a tsarayen da wannan safiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala inda muka fara wannan safiya ko wannan yini da yake alkhairi, Allah ya sa mu cika shi da ayyukan alkhairi. Alkhairan da suke cikin yinin Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da su gaba ɗaya. Abin da yake ciki na sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Ibada da muka kuma muna roƙon Allah ya kyautaya mana ya karɓa, inda muka yi daidai ya ba mu lada mai girma, inda muka yi kuma ya yafe mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wannan addu'a cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwarmu ta duniya da lahira. Allah ya sa ta zama to sanadiyya ɗaukakar musulunci da musulmai. Abu na biyan wa masu albarka, akwai babban lada ne na wanda masallaci malam kabir da ba shi da lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya, ko da ya samu ya mutu masallaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zakkar jiki duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya. Yan uwa masu albarka, ko wasu yan uwa da suka nemi a yafa sadakarwa a kan wasu abubuwa waɗanda muna rayuwa a cikinsu, ko dai a wannan masallaci ko wasu masallatai, da kuma abin da ya shafi rayuwarmu ta yau da kullum. To alhamdulillah, shi addinin musulunci addini ne cikakke, addini ne wayayye, addini ne wanda manhajinsa daga sama yake. Kuma wazifa, babban aiki na masallaci shi ne taɓa rayuwar musulmi a ɓangaren aƙida da ɓangaren ibada da kuma ɓangaren zamantakewa mu'amala. Da haka ne babu wani abu da musulunci ya bari face sai da ya magana kansa. Da haka suke cewa al-islamu manhaj haya, islam is a complete way of life, musulunci rayuwa ce gaba ɗaya. Da haka ake cewa da addinin, addinin musulunci addini da rayuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zama kan musulmai da kirki waɗanda suke mai da al'amuransa gaba ɗaya a cikin abin da ya shafa addini. Abu na farko yawan masu albarka da aka nemi yin magana a kai shi ne abin da ya shafi tasbihi da mutane suke yi imanin bayan salloli, ko kuma hakanan a karan kansu musamman a kwanakin da suka gabata na ashirul awakhir ko al'ashirul awwal na wannan wata na Muharram a Zulhijja da kuma ayyamu tashriq. Za ka ji su suna yin hajji sai a lokacin
kamar ana koyarka ce a wannan ba zikiri bane ta ba zikirin shine wanda aka yi aka furta duk harafin da ya kamata a furta subhanallah in sun samu ba sai ka tsaya sannan ka sake faɗar wani amma inda matsala ɗin ta faru akwai malamai da suke wa sun ce wai a cikin minti biyar sai kai dahi wannan zikirin da kai kai a cikin minti biyar sai guda ɗari kai ka san baka hankalci abin da kamata ba ba matsala ba ce ta kai ka gama ko kai sauri a'a me kake faɗa wanda tasiri yake da shi a zuciyarka sannan ya yake bayyanuwa a gangar jikinka jama'a ma'anar tasbihi ga Allah tsarkake Allah ba wai ana so mutum ya faɗa kawai da harshe ba a'a ambaton Allah na gaskiya shine ambaton Allah da aka yi wa fa'al qalbul lisana wal lisanul qalba wato zikirin da aka yi ambaton Allah da aka yi zuciya ta yi daidai da baki baki daidai da zuciya to wannan shine sai kaga yana da tasiri a cikin rayuwa amma za ka ga musulmi muna yin tasbihi da yawa muna tahmidi da yawa muna takbiri da yawa muna hailala da yawa muna haukala da yawa muna istighfari da yawa muna tuba da yawa muna salati da yawa muna karatun qur'ani da yawa muna aikin alkhairi da yawa amma ina tasirin sai ke a cikin rayuwa matsalar ita ce ana so ne ayi a gaba ayi da aka ha ba zai tafi da na ke bukata ba don zai ba to da aka jama'a mai kokari mai shuwa nan amma su har wata ala yana ta wakon rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa duna al-jahri min al-qawmi bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin in ka tafi ambaton ubangijinka kai zuciya ta yi daidai da harshe tabarru'an kuma cikin kankan da kai wa khifatan kana nuna tsoro an karba kuma ko a karba ba wa dunan jahli min al-qawl wa ba wai da hayaniya da abubuwa ba Allah yake wala takum min al-ghafilin kar ka zama cikin gafanallu wanda suna ambatan Allah da harshe amma ba shi da tasiri a zuciyar su ko kuma in suka tashi suna yi ba inda shari'a take take yi ba matsalar irin waɗancan miyagun abubuwa jama'a mutum zai tashi ran kiyama fafalo da ne zai ce ina zaton ya aika ayyuka da yawa alhali ba abin da ya aika Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ga wani mutum yana sallah bayan ya koya masa yadda zai sallah sai yake cewa da shi ya fi na Mas'ud ya ce wallahi yau shekara 20 na wannan sallah ya ce na ranne da Allah tsawon shekara 20 ko su jana ɗaya ba kai ga Allah ko shekara shi kuma yayi azhar yayi la'asar ko ce yayi asuba yayi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha yayi ta yau yayi ta gobe yayi ta jiya yayi ta shekaran jiya yayi ta wannan sati yayi ta wancan sati shekara 20 ina yake na rantse da Allah tsawon shekara 20 ko su jalla dai baka ga Allah ba ko ga nan gaskiya ce akwai sahabi da yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ya zai wa annabi sallama annabi ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba da ya kawo rauka ya ce wallahi ba zai ban iya wata sallah fiye da wannan ba da aka koya mu annabi ya koya masa ga yadda za ka yi sallah wannan hadisin da kowan mu ya haddace shi hadisu salati hadisu musi'i salati hadisu wanda mutumin da bai iya sallah ba wanda da annabi ya koya masa sai ce sallu kama ra yi tumuni ku yi sallah kamar da kuka gana yi sallah annabi ne yake da shi ba kai sallah ba ko ba kai sallah ba kai sallah ba sallah yi ba yau to da yawa mutane yanzu suna sallah ma ba sa sallah ba suna sallah amma ba sa sallah saboda ne inda suke yin ta ba haka Allah yake ayi ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ta ba to kuma a musulunci jama'a duk aikin da ba kai shi yadda Allah yake ayi ba yadda manzon Allah ya koya ba kar ka yi zaton kai wannan aikin ba kai ba ma hukuncin Allah ba ka yi ba kawai to da ka mita ka san sa abu na biyan wa masu albarka da aka ce yin ja hankali a kai an ce an samu waɗansu mutane in sun yi kaki maimakon su leƙa can kasan gada ba wani tsaye ne da ita ba ko su fito waje su je ba su tofar sai su tofar a cikin masallaci aiza ko a nan ciki ko daga can wasu ba daidai ba ne. Ai, ko ka'ida ta tsafta ba ta yi da wannan ba, addinin musulunci kuma addini ne na tsafta. To balla tana da nisan da kada ya ce in ɗayan ku yi kaki zai tofar, kar ki tofar a ɓangare a gabansa saboda Ubangiji yana fuskantarsa, kar kuma ya tofar a ɓangarensa na hagu, ita yi tofar a ƙarƙarsa na hagu kuma a ƙarƙashin ƙafarsa, ya tofar ita ke abinsa. Wannan lokacin masallaci mene ne turbaya ce a kan rere yi suke sallah, ba ba cin fado irin haka. A wannan hadisi ita yi isa a hannun rigarsa ya tofa in mulkiki. Amma a ce wai mutum yi kaki ya tofar. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaki a tofar a masallaci zunubi ne, laifi ne, kankarar zunubin shi ne abin ne kwashari. Me ya gani ya idan da sallah sai ga duk an yi kaki an tofar a masallaci. Sai faɗi wannan magana. Da haka jama'a mu kiyaye yin irin waɗannan abubuwa. Abubuwa ne ɗan ƙanana-ƙanana kana ganin su amma a nikin bucket. Wato bokitin ka yana yoyo, ka san duk yawan ruwa in dai yana yoyo a cikin manzubinsa zai tsaye. To haka waɗannan ayyukan da mutane muke yi muna ganin ba su taka kara sun karya ba, ai ba wani abu bane, ai ba wani abu bane. Nan kuwa abubuwa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaki a tofar a masallaci laifi ne, zunubi ne, kankararsa a shafe ko a goge ko a bini. Ba ya ce zunubi ba ne? Ba ya ce laifi ba ne? To laifi da matsala ko ba matsala? Zunubi da matsala ko ba matsala? Kada akwai matsala. To da haka jama'a mu kiyaye waɗannan abu. Minti nawa za ka ɗauka ka je wajen ka zuba ka dawo, ko ka leƙa ta nan ka watsa je tofar a waje ka dawo. To wani kuma in yi sai jama'a da ya ce leƙa nan ɓangaren mata sai ya tofa. A daidai ba ne? Ga gurare nan ɗin da za ka tofa ta ɓangaren matan ba haka za ka busa ba kawai inda za ka watsa a waje. Jama'a mu dinga lura da waɗannan abubuwa. Abu na gaba da aka ce an so in yi magana a kai ga yanayi na damuna yana tahowa. Kuma alhamdulillah ya aiki aikin titi a wannan gari, an fitar da hanyoyin ruwa kuma a rufe. To akwai wuraren da ba a rufe ba. Akwai wuraren da ba a samu a rufe ba. To ta yiwu ana ruwa ya cika hanya. Mutum ina tafiya Allah ya sauke. Idan ce da irin waɗannan wuraren da ba a rufe ba, to a nan ana jan hankalin mutane akan abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne ana shawartar 'yan unguwanni, kamar yadda suka haɗa kai suke share titin, to ya kamata 'yan unguwanni su haɗa kai irin waɗannan wuraren da ba a samu an rufe ba su yi ƙoƙari su rufe, saboda abin da ya shafi ƙananan yara, saboda abin da ya shafi manya, da abin da ya shafi mata musamman. Irin waɗannan wurare a wasu wurare mun gansu sun zama wata hanya ta salwantar rayuka. Akwai ɗaya daga wanda suka ce a yi nasiha a ji hankalin mutane a kai, yace a nan asibitin Aminu Kano a damunar bara, yace a kan idansa mutane biyu sun mutu can ɓangaren Kwandila, suna tafiya suna zaton su zuwa abin da akwai irin wannan abin da ɗin da suka fada ruwa ya tafi da su. Wannan mace ce da goyo ma ta fito daga asibiti ta fada, ita ma sun tafi ta da ɗanta. To da haka sai mu lura da wannan abin. Da haka ana ba da shawara ga 'yan unguwanni su yi ƙoƙari su ga cewa ko da katako ne da za a yi a kafe, to ai ƙoƙari a yi saboda a kafe. Ka san tsayar mutane baka kafe ba kuma akwai ɗan son zuciya. Ko? Kun zo kun haɗa kuɗin ku shi kuma yanzu ya ɗauke ya saka a gobar gidansa yana hawa da babur ko da kiki. To ana ba da shawarar wannan. In wannan ba ta yi ba, to ana jan hankalin mutane. Shi ɗayan abubuwa guda biyu. Ko dai ana ruwa a yi haƙuri da zirga-zirga. Inda zirga ya same ka, ka yi nemi guri ka fake. Saboda kada ka tafi kana ƙoƙarin kaiwa gida ka tafi kabari. Allah ya kyauta. Ko kuma ainihin wato alura da irin waɗannan wurare mutum karfi yadda ya kusanci irin gefen sai zama to yana bin cikin kan titi ɗin. To waɗannan shawarwari ana bayar da su ga mutane. The best wanda tafi a ciki shi ne a yi ƙoƙari a sanya za a yi. A yi ƙoƙari a sanya za a yi. To akwai kira kuma wanda wannan ya shafi manya a gari. Wanda za su iya rubutu su yi, wanda za su iya magana su yi. Shi ne yanzu ruwa daga wajen gari an shigo da shi cikin gari. To da haka akwai yiwuwar samun pollution, ambaliya, saboda bana an ce ana hasashen za a samu ruwa mai yawa. To akwai ruwa wanda ba cikin gari ya kamata ya shigo ba, amma an shigo da shi cikin gari. To akwai yiwuwar samun ambaliya. Abin da ake kira shi ne waɗanda za su iya magana su yi magana a zuwa gyara wannan to ma'aikata barna gabanin ta zama barna. Musamman abin da ya shafi ƙofar gidan haiku. Wannan ruwan da aka tunkuɗo shi nan haka ko cikin gari lallai ana hasashen zai yi barna. To saboda haka a zo tun gabanin abin yayi muni a yi ƙoƙarin a gaya za a gyara wannan aiki. To kuma da wannan muna kira ga manya a gari har ila yau duk sanda irin waɗannan abubuwa suka taho a dainan ƙyale ma'aikata iya su suna yin aiki. A ringa samun waɗanda za su ringa sa ido kuma waɗanda su san abin da ya kamata a yi. Ba kawai za a ga plan bane kawai a kan hanya, ai kuma kuna da ƙwararru, kuna da injiniyoyi, kuna da kaza, su zo su duba wannan abin zai zai this beneficial zai amfani al'umma ko kuwa a ko ta gaba da zai yi za a samu cutuwa. Wannan shine abin da ya kamata sauran wurare da aka ci gaba aka aiki. Ba kawai dan an ba ku kwangila, bayan ba a ba mu kwangila a garin ba an ba ku zo ku yi masana sai ku zo ku yi mana abin da za mu ci. Sai ku duba, sai ku shawarwari, ku tattauna da injiniyan ku da nasu ta yadda za a samu mafita. To da haka wannan kira ne ake yi ga waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan irin waɗannan abubuwa. Manya a gari da 'yan boko da 'yan siyasa da malamai da shuwagabanni su haɗu collectively saboda kawo ko fuskantar wannan barazana domin a maganin ta gabanin tarin cari. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare. Abu na gaba, akwai waɗanda suke zuwa photocopy na abin da National ID card nasu. Wannan jami'an tsaro suna jan hankalin mutane. Duk inda ka je kai photocopy na National ID card naka, kar ka bar wurin ba sai ka san duk wata takarda da take da alaƙa da wannan abin da kai by documentation naka. Saboda ne an samu waɗansu gurɓatattu a cikinsu. In ka yi sai su yi guda biyu ko su yi wani wanda za su yi da kai mai kyau ba sai su ajiye shi sai su yi maka wani sai su tafi to wancan ma da mai kyau ba kafin ka yi ka. Ai ba nasu gani. In ba aka ba a yi ya gashi ya yi ya gawa a gaban ka wanda ba za ta yi mai haɗu ba. Dan an samu suna yi sai su je su sai layuka na wayoyi da sunanka kuma su tsere gurɓatattun mutane. Je su yi aiki na ta'addanci ƙarshe kuma Allah ya sauke kai ka zo ka zama victim. Saboda yan an tracking za a gani kuma kai ne a kusa da hannu ba wai dan ɓanɓar da can ba san ina suke ba. An san ina suke ko ba sani ba, an san inda suke. To amma kai ne karkatacciyar kuka mai daɗin hawa. Da haka kai ne a hannu, kai ne a kusa, da haka zam za su zo su yi zam da kai su kame ka. To da haka ka ɗauki mataki na kiyaye kanka, Allah kuma ya kiyaye mu gaba ɗaya. To wannan ma ana jan hankalin mutane a kan a lura da kyau, a lura da kyau. Kada ka yarda ka je wani wuri ka yi photocopy ba ma wannan ba, ko menene naka. Ka yi ƙoƙari ka zuci duk abin da yake haƙƙinka ne. Kai rufe da na shi ka ɗauka ka tafi shi. Abu na ƙarshe wa masu albarka, akwai waɗansu gurɓatattun mutane suna amfani da wannan season da ake ciki na damina suna shiga waɗansu groups na WhatsApp suna hacking da haka suna ɗaukar lambobi sukan tura wa mutane cewa ka aiko jitar naka wannan group naku an ba ku allocation na kayan amfanin gona ko loan na noma ko kaza ko kaza. To ana ba da shawara duk wani wanda aka aiko masa da irin wannan message kare tura kowane jitar ya nemi admin na group din ya tambaye su. In ƙungiya ce da ku ka nemi shugabannin ƙungiyar ga wani message na samu an ce kaza kaza ana buƙatar BBN dina da account number dina da kazana da kazana ga kan loan na noma ya abin yake ne. In suna da bayani za ka samu a wajensu. Idan babu to haka ne an yi wa mutane da yawa kuma an cuce su. Birmu na saba akwai wannan in ka je har abin nan wajen masu fi wayar idan baka san mutumin ba ko da yau ya zama shi abin da ya shafi security ba zancen sa ne ya yanzu saboda gurɓatar ta kai wanda ba ka zato shi zai cuce ka. To in ka je fi wayar akwai wani abu da sukan yi suna yin scanning na lambobinka bayan ka tafi kai ta jin alatun ba gana ba da ni. Waɗansu kuma are very smart ba za ka ji alatun a wani ba za ka ji alatun ba an kuma cire maka kuɗi kawai sai ka je kana zaton kana da naira 10,000 a akawuntinka ka je ka sanar sai naira 10 da sai 10 duk sun kwashe ko ba ka ji alatun ba. To ana jan hankalin mutane a kan irin waɗannan abubuwa cewa cyber crime ya daɗa faɗi yanzu ta'addancin da ake ta hanyar wannan intanet ya yi faɗi fiye da tunanin mutane ya shallake tunanin mutane. To da aka ɗauki tips duk wasu matakai waɗanda za a ɗauka saboda samun kariya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin mashabanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya rora mu kan daidai. Allah muna roƙon ka shiga tsakanin nagari da mu. Allah mabatan mu Allah ka ji gamsu Allah ka gafarta musu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah ka albarkaci rayuwar iyalanmu. Allah muna roƙonka Najeriya ka sa mata albarka halin da ake ciki a wannan ƙasa. Allah muna roƙonka ka kawo sauƙi Allah ka kawo yayewa. Allah muna roƙonka kakar zaɓe da take tohuwa Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya. Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai. Allah muna roƙonka kai mana jagora ka ɗora mu a kan daidai. Wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.